Manunia. Tumbayan tabbatar da sako ɗaliban makarantar kurgan da suke ta tattauna yadda aka fitar da su, wasu masana ke ganin akwai dai wata alamar rufa-rufa.
Kowa ma yana tunanin shin waɗannan kuɗi ne aka bayar aka karɓo tunda ita gwamnati ta yi an sako yara. Wannan yana nufi babu wani kai ruwa rana da aka yi tsakanin 'yan bindigan nan da jami'an tsaro.
Game da maganar maganin matsananciyar matsalar tsaro a Najeriya kuwa, wasu ne ke cewa akwai gangancin gangan idan aka ce 'yan sandan jiha za a kafa.
Ɗan bijilanci da muke da su fiye da miliyan ɗaya. In ka haɗa Army, Navy, Air Force, Police, Civil Defense, SSS, wallahi duk mun fi su yawa.
Ni ban yadda cewa a yi 'yan sandan jihohi ba. Hanya ce kawai ta kawo matsaloli na wargaje Najeriya gaba ɗaya.
Game da batun bizne maɗuɗin kuɗi cikin kasafin kuɗin Najeriya da ningiyar zare-zaren zargi kuwa, wasu masu tsakin da suke tattace guri ne suka zafafa.
Akwai hukumomi wanda kasafin kuɗinsu ana kawo a dunkule ne. To shi ne ba abin da Abdul Ningi ya gani.
In ka iya koran ningi, ni ba ka iya korona a Najeriya. Kuma ba ka isa ka withdrawing certificate na majalisa ba, na riga na ƙare. In kuma ana kora ka sa a kore ni, na ce akwai aike babu location.
Waɗannan fa so mun taɓa kawai muka tattaɓo cikin tarin mu da za ku ji a cikin wannan shiri na Manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin Manuniyan da ke zuwa da tsarin jera harufa. Shiri na 163 cikin jerin shirin Manuniyan da Hausa tsantsa kawai yakan sarrafa. Mai yiwuwa sakar sarrafa sirrin sake sakamakon sako ɗaliban kurgan jihar Kaduna, kuma ya sa wasu masana suka fara tunanin gwamnati dai ta zo da wata sabuwar tsirfa. Masani kan harkokin tsaro Manjo Yashin Komerita ya ce akwai tarin tamboyi akan ɗaliban da aka sako idan har mai bincike ya zurfafa.
Sabani yanda can baya aka saba, inda kafin a kira iyayen yara ko kuma a kira 'yan jarida, yaran nan za a ce an karɓo su ne da ƙarfin bindiga ko kuma an ba da kuɗin fansa ne, ta yanda jama'a suka ma fara samun bayani ne daga jami'an tsaron da suka yi ƙoƙarin karɓo su. To amma wannan karo, sanarwar nan ta fito ne daga bakin gwamnati da kansa, ba ma mai magana da yayin gwamnati ko kwamishinan tsaro na gwamnatin jiha ba, wanda ya bar baya da kura ya sa mutane suna ta tababa don ana gani kamar wani shiri ne domin bai yiwa a yanda muka sani in an karɓo yara irin wannan daga hannun 'yan bindiga, mafi yawa ma gwamnati takan ce a je a duba lafiyarsu ne. Su kansu jami'an tsaron ba sa ma ba da su sai sun tare 'yan jaridu sun tabbatar musu, sun kuma faɗa hanyar da aka ba aka karɓo su. A wannan karan dai gaskiya fi sabilillahi mutane sun ga wani sabon salo, sun ga abin da yake ya bar su da mamaki. Kowa ma yana tunanin shin waɗannan kuɗi ne aka bayar aka karɓo tunda ita gwamnati ta yi an sako yara. To in aka ce an sako su, wannan yana nufi babu wani kai ruwa rana da aka yi tsakanin 'yan bindigan nan da jami'an tsaro, musamman kuma ba daga bakin jami'an tsaron nan aka ji ba.
Game da batun bujiro da 'yan sandan jihohi domin magance matsalar tsaro kuwa, shugaban ƙungiyar 'yan sintiri a Najeriya, Navy Captain Umar Bakori, ne ya ce a gaskiya akwai jarfa.
Kowa ya san cewa security output gaba ɗaya na ƙasar nan ba su da yawa. 'Yan bijilanci da muke da su fiye da miliyan ɗaya. In ka haɗa Army, Navy, Air Force, Police, Civil Defense, SSS, wallahi duk mun fi su yawa. To muka ce a shirye muke mu taimaka.
Menene buƙatar ku da yasa kuka zo wannan majalisar?
An yi community policing, an ba su running cost kuma gwamnatin aka ba biliyan 13.3. Ina ɗau community policing ɗin? An ga ana maganan 'yan sandan jihohi. To sannan su kansu masu ɗaukan ba suna ɗaukan su sun san sun cancanta ba ne, a'a suna ɗaukan su domin sun san cewa suna da mutane waɗanda suka yi magana da yawunsu. To mu kuma vigilante waɗannan da ba su so ɗin, waɗanda suke da passion for security su muke ɗauka, duk ga su nan all over. Duk inda kaga an samu nasara daga wurinmu ne, a Kuriga ne, a Chibok ne, a Dabci ne, a Birnin Gwari. Je Birnin Gwari ka duba police station guda nawa ne a gurin. Muna so gwamnati ta manta da maganar 'yan sandan jihohi. Ɗauki 'yan bijilanci, za mu aiki ba da 'yan sanda kaɗai ba, za mu iya taimaka ma immigration, customs, civil defense, firefighting, ka je north east ko north west ka gani duk waɗanda suke leading. Mun fi sojojin sanin lungu kuma sun sani kuma suna afishita abin da muke yi.
Shi ma dai tsohon gwamnan jihar Kabawa kuma ɗan masajjan tarayyar Najeriya yanzu, Sanata Muhammad Adamu Alheri, ya ce kafa 'yan sandan jiha ɓarna kawai zai buɗe wa ƙofa.
Gaskiya ne babu isassun jami'an tsaro musamman yan sanda da sojoji sai sa wasu jihohi ke magana cewa kawai yan sake amma yan sake din nan ba ka iya ba su AK-47 saboda AK-47 president ne kawai ke ba da dama a yaka sai yan sanda ko soja su aka disbloke AK-47 su tsakali yan bindiga so ina ganin hadari ne a bar yan sake su je gaba da gaba da yan bindiga waɗanda alburusan suke gare su da makaman da ke gare su suna iya halaka yan sake 100 kafin ma a kashe mutum guda.
To yaya kake ganin batun yan sandan jihohi din nan to?
Ni ban yarda cewa a yi yan sandan jihohi ba. Hanya ce kawai ta kawo matsaloli na wargaje Najeriya gaba ɗaya. Kuma yan siyasan mu har yanzu da no matured enough a ce a je a yi state police. Saboda ka ni ba ni goyon bayan a yi yan sandan jiha. Yan sandan jiha ba za su iya aikin da 'yan sandan tarayya ke yi ba.
Da alamu da yanzu tsuguna ba ta kare ba game da zinazaren zargin zumbuɗa kuɗi na cushe a cikin kasafin kuɗin Nigeria da ake ganin an yi su ta wata siffa. Domin kuwa mataimakin shugaban kwamitin kasafin kuɗi na masajjan tarayyar Najeriya sanata Muhammad Ali Induma ya ce kuɗin da sanata Abdul Ningi Hanga cikin kasafin kuɗin fa an saka su ne da manufa.
Ni ne deputy na appropriation kuma bugu da kare shi minista na kasafin wanda ya shirya kasafin kuɗin Najeriya dan arewa.
Ba gudu.
Ba zai zo na wuri ya cuce mu ba. Speaker dan arewa ne. Chairman na committee na appropriation a majalisar wakilai dan arewa ne. Deputy Senate President dan arewa ne. Ni kaina da nake deputy na appropriation dan arewa ne. To, sai muka dauki lissafi, muka duba shi trillion uku nan da yake cewa ba yi bayani ba. Kowane kasafin kuɗi haka ake ba dukkan komi da komi ne ake bayani a ciki wanda kowa zai gane ba. To amma duk da haka sai muka fito da abin da ya hada trillion uku ɗin. Akwai hukumomi wanda kasafin kuɗin su ana kawo a dunkule ne. To shine fa abin da Abdu Ningi ya gani. Maimakon ka zo ka tambaye ni ni dan uwanka ma ce ya ne aka fito da trillion. Gashi a gaba na zan ba ku. Za ku samu tattalin ya kama trillion uku da biliyan 321 da miliyan 464 in kin hada da 25 da yake magana ne shine 28 da shugaban kasa ya sa hannu a ciki
kenan wato kudaden ma'aikatu da hukumomin gwamnati ne da dama ba a kawo muku
ba wai ba a kawo ba ba a kasashe
sai dai kuma tsohon dan masaukin tarayyar Najeriya daga jihar Niger Malam Abubakar Cika Adamu ya ce barnar da aka saba yi cikin kasafin kudin majalisar kasa ne kawai suke son ganin an lullufa
in ana so a gyaran budget din Najeriya a zo za a iya gyaranta yanda ake tafiya wallahi in ba setin Najeriya akai ba ƙarya ne kullun wannan cuse sai ka ganshi wasun da kaji an ce ma ba location ai ɗan kwangilan suke jiya su yi zan zo za su ga ma'aikatun ga wanda nake so a ba kwangila
wai kana so ka ce gaskiya ne magana da Ningi yake cewa za a iya cewa ga kuɗi kuma ba gurin aiki
wannan tabbas gaskiya ce kuma in ka iya koran Ningi ni ba ka iya korona a Najeriya kuma ba ka iya saka withdrawing certificate na majalisa ba na riga na ƙare in kuma ana kora ka sa a kore ni na ce ƙarya suke yi kuma akwai aike babu location
ranin su amma ya zai da kuɗin
a sace shi ake ai duba tunda dan Najeriya yace sai an bashi taliya tunda dan Najeriya yace sai an bashi kuɗi ya zabe to an dinga zalunta su wata rana in ka kalli abin ba za ka gallaye su ba kuɗi ake kashewa tun daga jam'iyya nawa ake sayan form nawa ake biyan delegate nawa ake biya a zabe duk kuɗin su ne duk dan Najeriya duk dan majalisa ya zo ya ga ya man in ya isa idan da albashin shi har ya gama majalisa ƙarya ne albashin shi ba ta wuce naira miliyan 50 ba kai ya kai ga yanzu majalisa da ma na jihohi da na tarayya a je ni yau na ce in ƙarya ne DSS su zo a yi paredin ɗin 'yan majalisar jiha da aka ba su jib-jib da 'yan majalisar tarayya da aka ba su jib-jib a ce musu ina jib-jib kullum sai da su ake tun kuma kayan gwamnati ne baka kare ba.
Ma gina ta musu girma ne za su siyar su amfani da
to doka ta ce motan gwamnati ba din gaya maka wasu ba motan ma aka ba su ba kuɗin aka ba su muna da labari in za a gyara Najeriya a gyara in ba za a gyara ba duk a halbe mu.
Duka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafar marafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙarewa suke kullun kwanan duniya kamar da yadda dan adam kan tsufa domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1155 ne su yi sallamar cikin kujerun da suke ganin sun daddafe a matsayin madafa kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim garin jihar Kanawa da maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da babu rufa-rufa. Ni Isa Lol Ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu cikin sabon shirin na Manuniya.